العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدى صدواء وانا سايفيا تأصبر يوم منا خدو قوت رمضان ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda yayi daidai da 22 ga watan 2 hijiran miladiya 2026. Shi gaba da karatu muna tafsirin alqur'ani mai girma. Shekaran jiya mun fara ne daga suratul hashr wanda muka yi muqaddima, muka yi bayani game da abin da ya shafi wannan sura da kuma wannan ababe da ke da alaka da haka. Yau insha Allah za mu tashi da izinin Allah ne a farkon suratul hashr din, sai mu ci gaba insha Allah. Wa billahi tawfiq wa alayhi tukulan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
وبنجي سبحانه وتعالى يبود أولنا سورا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله يتي سبح لله دو أبن دكي تشكين سما دو أبن دكي تشكين قصا da samawat jam'i ne na as-sama'u, duk abin da ke cikin sammai tun daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai. Ina Malam Usman ne wannan karar da yake dina? Ina Usman ne abun yana kara gaya mishi. Kuna subhana lillahi, duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin kasa sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizu, Allah shine mabwayi gagara misali, al-hakim mai hikima wanda yake tsara al'amura yanda suka dace. To a wannan ayin sai malami suka ce kalmar sabbaha fi'ili ne madi, kaman an riga an yi wannan aikin an gama. To a wasu surori Allah sai bude surorin da fi'ili wanda yake mudari, sai yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai nuna cewa kullun suna yi har yanzu ba su daina ba, kuma har tashin duniya ma ba za su daina ba. Shine kalmar yusabbihu lillahi. San Allah ya kawo shi kuma da fi'ili amri na an bada umarnin kowa ma yayi. Allah ce fasabbih bismi rabbikal azim, فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين, سبح اسم ربك الاعلى. تو كلمه سبح شي kuma umarni Allah ke yi ku yi tasbihi dan girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko ku yi tasbihi da sunan ubangiji wanda yake shine madaukaki. Dama kalman sabbaha yusabbihu tasbihan shine iyo a cikin ruwa ko kuma linkaya a cikin ruwa. Idan mutum shiga cikin kogi ko cikin teku ko cikin wani tafki, idan mutum yana linkaya ko yana iyo tafiya da yake a cikin ruwa ga waɗanda suka iya, malamai suka ce mutum yana wannan ne in ma ko saboda yana wanka ko saboda yana nishadi dan har motsa jiki ana yi a cikin ruwa, ko ko mutum ya shiga ne dan zai tsallaka daga wannan gaban zuwa wannan gaban, duka yana sa a shiga cikin ruwa a yi linkaya. To idan mutum yana tasbihi yana yawan kalmar subhanallahi subhanallahi, to shi ma yana kama da mutumin da ya fada cikin ruwa kuma ko ya shiga ne dan ya tsallaka daga wannan gaban zuwa wannan gabar kai ma kana ta yin tasbihi ne dan Allah ya fidda kai daga wani hali da ka shiga kamar inda wanda yake so ya tsallaka a cikin wannan kogin haka kai ma kake so Allah ya tsallakar da kai daga halin da kake ciki kowanne iri kisa annabi Yunus alaihi salam a lokacin da shiga cikin kunci da cikin tashi hankali da bala'i sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin to kaga a cikin wannan addu'an dai akwai subhanaka wanda shine subhanallahi to idan mutun yana yawan tasbihi kuma watakila zunubai sun masa yawa to Allah zai kankare masa wannan zunubin yayi daidai da mutumin da ya shiga cikin kogi dan ya wanka a lokacin da yake wanka cikin kogi yanzu kai ma ana wanke ka ne daga zunubanka saboda kana ta maimaita subhanallah subhanallah ko kuma ya zamto baka da zunubai da yawa Allah sai ta rubuta maka lada sai daidai kamar mutumin da kawai ya shiga cikin ruwa ne yana linkaya dan yayi nishadi dan ya motsa jiki to ko wani abu ka samu daga cikin ukun nan mutun ya ci riba in ma kana tasbihi Allah ya gafarta maka zunubanka ko ya fidda kai daga wani hali da kake ciki na damuwa ko kuma Allah subhanahu wataala ya ainihin rubuta maka tarin lada mai yawa saboda haka mu yawaita subhanallahi wa bihamdihi a kowane lokaci Allah ce wa huwal azizu Allah shine mabuwayi gagar misali alhakim mai hikima wanda yake tsara al'amura yanda suka dace idan kai kalle yanda Allah ya tsara al'amuran shi ba inda za ka yi wa Allah gyara shi yasa ba yanda za a yi ka kalli duk abin da Allah yayi ka ce abin yana bukatan a cire wannan a mai da shi wuri kaza ko kuma a canja wannan wuri duk abin da Allah ya tsara shine alhakim to yanda Allah ya tsara halittanka ba tare da an samu kuskure ba haka yake tsara maka rayuwa ba tare da an samu kuskure ba ka gane ko baka gane ba babban abin da ya zama wajibi akan mutum a kullun ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala ya nemi agajin Allah ya nemi kuma mafita a wurin Allah daga duk halin da ya shiga babu wanda zai fidda kai in ba Allah ba subhanahu wataala shine alhakim mai tsara komai yanda ya dace idan ka tsaya takara kaci akwai hikimar Allah idan ma ka fadi a zabe akwai hikimar Allah idan ka samu Allah ne idan ka rasa ma Allah ne idan ka samu lafiya Allah ne in ka samu rashin lafiya ma Allah ne duk abin da ya samu mutum kowanne iri Allah da shine alhakim mai hikima wanda ke tsara komai yanda ya dace sai Allah ya ce ni subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi akhraja alladhina kafaru Allah shine wannan da ya fitar da wadanda suka kafurta she fitar da kafurai daga garin Madina min ahlul kitab daga cikin ahlul kitab wanda sune yahudawa yahudawan banu nadir kamar yadda muka bada labari shekaran jiya wadanda akwai alƙawari tsakanin su da annabi na zaman lafiya amma suka ci amanan annabi suka warware wannan alƙawari suka karya sakamakon wannan Allah subhanahu wataala ya baiwa annabi umarnin a musu duk abinda za a musu na azabtarwa kuma a kore su daga wannan garin da suke ainihin a ƙasar Madina to Allah sai ya ce huwa allazi akhraja allazina kafaru Allah shine wanda ya fitar da kafurai min ahlul kitab daga cikin yahudawa banu nadir min diyarihim daga gidan dajin su aka fidda su aka kore su gaba ɗaya kaf aka ce ba su a ƙara ganin su a Madina kuma in ma za su fita duk abin da yake raƙumi ba zai dauka ba ba za su dauke shi ba amma duk abin da ya shafi makami ko wuka ba za su fita da shi ba ya riga ya zama na musulmai to wannan ya faru ne li awwalil hashri malamai suka masa fassara ainihin mabambanta juna ma'anan li awwalil hashri wasu malamai suka ce kalmar li awwalil hashr abinda take nufi shine a farkon ainihin taro ko kuma a farkon wurin da ake tara mutane saboda ainihin kasan Madina tana da iyaka da kasan Sham kasan Sham kuma ya tabbata kamar da malaman tarihi da dama suka kawo cewa anan za a yi taron tashin duniya inda za a yi taron tashin duniya shine a kasan Sham anan za a yi taro anan za a yi hisabi wata rawan wani aka ce da shi ai kasan Sham anan za a yi taron tashin kiyama yace to bazan je kasar nan ba to saboda haka wannan ya tabbata a cikin littafin tarihi kasar Sham kuma a yanzu kasashe ne har guda biyar su ake kira da Sham domin da zaka samu kasa ɗaya kasa ce mai yawa turawa suka zo suka yi ta yankawa idan ka dauki kaman arewacin Najeriya aida da mafi yawan yankunan Niger da Chadi da Kamaru dukkansu kasa ɗaya ne karkashin daular Usmaniya turawa suka zo waɗannan suka yanki wannan waɗannan suka yanki wannan shi yasa daular in ka dauki daular Borno ta kai har kusa da Sudan kafin turawa suka zo suka ainihin kacancanata idan ka dauki daular Adamawa tun daga wannan Adamawa ta Najeriya har Adamawan Kamaru har Garwa gaba ɗaya karkashin lamidon Adamawa ne kafin turawa Ingila suka zo da Faransa kowa ya kwashi rabon shi azzalumai kenan idan ka dauki masarautar Katsina ita ce har Maradi ke sa har yau sarkin Maradi karkashin sarkin Katsina daga Katsina ake nada sarkin Maradi har yanzu to akwai ire-iren waɗannan ka dauki yankin Sokoto ta shiga har cikin yankuna da yawa na ƙasar Niger in ka dauki daular Gobir da makamantansu to a da ƙasar Madina ta kai har ƙasar Sham suna da boda to Sham kuma ya hada da ƙasar Syria a yanzu da ƙasar Lebanon da Jordan da Israel da Palestine ƙasashe guda biyar su ake kira da ainihin ƙasar Sham to wannan yankin kusan duk tarihin duniya zaka samu a wannan wurin galibin annabawa a nan suka rayu mafi yawansu zaka iya cewa 90% na annabawan da Qur'ani ya bada labari ko sama da haka dukkansu a wannan yankin suka rayu kaf sannan in ka dauki tarihin duniya duk wani rigingimu daga wurin yake tasowa kowane iri kaga ko yau rikicin Isra'ila da Falastino kullun a cikin shaki sama da shekara 80 ana abu guda ɗaya har yau an kasa warware shi to an kore su Yahudan Banu Nadir su bar Madina su koma wancan yankin su je su zauna Allah sai ya ce ma zanantum an yakhruju ku sahabbai ku musulmai ba ku yi tsammanin Yahudawan Banu Nadir za su fita daga Madina ba saboda karfin da suke da shi saboda dabaru saboda abubuwa da suka assasa a wannan yankin Allah ya ce saboda karfin da suke da shi ai ba ku tsammanin ma za su fita daga wannan yankin wa zannu su kuma Yahudawan sun yi tsammani annahum mani'atuhum husuluhum min Allah ganuwa da suka giggina suka kewaye garin su da shi da matakan kariya da suka dauka zai ba su kariya daga azaban Allah subhanahu wataala saboda kullun shi dan adam yana tsammani akwai wasu dabaru da yake da shi wanda zai ba shi kariya daga azaban Allah kuma ba haka bane ba duk ci gaban wanda ya ci gaba duk karfin mai karfi cikin sakan dai sai Allah kariya shi ke sa hatta an ka dauki kasashen da suke ganin sun fi kowa kwarewa a wajen harkar leken asiri kamar Isra'il idan ana maganar intelligence ne duk duniya ba wanda yake su ko America ba ta kai su ba amma duk da wannan karfin da suke da shi na bayanan sirru da gano abutun kafin ya faru sai gashi an je har cikin gida an kai musu hari yan Hamas har cikin Isra'ila ina masu leken asirin ina kyamarori duk Allah ya rufe musu ido. Idan ka dauki America lokacin 11 September abin da ya faru ai zakai mamaki a ci America har cikin gidaje aka yi mata hari in ba Allah ba zai shirye wannan abu. To shi sa duk dabaran mai dabara ko nan a Nigeria akwai ababai da dama sun shafa ruwa akai hari wani wuri ka rasa yanda akai aka shiga kai wannan abu. Zaka san kawai wannan akwai wani hikiman Allah a ciki yayi ne dan yanzu na mutane gazawun su kawai. Duk karfin mai karfi Allah ya fi shi karfi. Allah ya ce wa zannu annahum mani'atuhum usunuhum min Allah yace fa atahum Allahu min hatta lam yahtasibu fa atahum Allahu sai Allah ya kai musu farmaki min hatta lam yahtasibu ta inda ba sa tsammani. Kalman ata a larabci yakan zo da ma'anan zuwa kuma yakan zo da ma'anan mudahama akai attack ko akai hari. To nan fa atahum Allahu tarkace sai Allah ya zo musu a sai Allah ya kai musu farmaki Allah ya kai musu attack min haythu lam yahtasibu ta inda ba sa tsammani. Kisa duk wani azzalumi kuma idan ka jira Allah zai kai mishi hari ta inda ba ya tsammani. A ka'ida a tarihin duniya tunda Allah halicci duniya har yau zalunci yana da iyaka baya dorewa. Duk wani azzalumi mai mulki da aka yi to ka bashi lokaci zaka sha mamaki. Idan ka dauki irin kasan Bangladesh akwai Sheikha Hasina ita ce shugaban kasan Bangladesh da ta sauka shekaran da ya wuce da ita da mahaifinta su suke ta mulkin kasan kusan shekaru 50. Amma sai ga lokaci daya student yan jami'a suka fara zanga-zanga a kasan akan an ƙara kudin makaranta. Malam Ibrahim kuma ya kamata ku shirya daga jami'a kawai dalibai suka fara zanga-zanga sai gashi zanga-zangan dalibai ya kada ita da kafanta ta bar kasar ta gudu India ta gudu hijira. Idan ka dauki Bashar al-Assad na Syria da shi da mahaifin shi sun yi shekara 50 suna mulkin Syria babansa ya wurin shekaru 30 yana mulki shi ma ya wajen 20 da wani abu kuma mulkin fa na zalunci suke a Syria a batar da kai kamar a batar da kiyashi. Akwai miliyoyin mutanen da sun bata ba a ba san ina suke ba har akwai waɗanda sai bayan gwamnatin ta faɗi ya gudu aka je aka dinga balla gidajen prison ana fidda mutane wani zai ce shekarar shi 30 anan tunda aka kawo shi ba taɓa kai shi kotu ba da aka zo aka aje shi a ƙarƙashin ƙasa bai taɓa fita ba sai yau ya manta ma ya duniya take saboda prison din ma a ƙarƙashin ƙasa yake. Haka Husni Mubarak na Misra a lokacin da aka yi zanga-zangar Misra wannan mun shaida wannan abu tunda a gaban mu ya faru muna ƙasan muna ɗalibai mutum 50 suka fara zanga-zanga a Misra mutum 50 da ƴan kwalayensu suna ɗagawa ranar talata suka fito suka je suna ɗagawa suna neman su canje-canje a gwamnati sai gashi zuwa washegari sun kai mutum 5,000 washegari Laraba Alhamis sai ga ana maganar sun kai miliyan. Toran Juma'a da safe gari na wayewa bayan sallar asuba sai aka kasa internet babu service a kasan gaba ɗaya gwamnati ta katse saboda an ce ai samari ne ta social media suke gayyatar junansu. To a katse idan babu internet dole za su koma gida sai gashi ana katse internet tun da gari ya waye har sallar Juma'a babu internet sai gashi duk masallatan Juma'a ana ga masallaci sai aka hawo zanga-zanga sai ga miliyoyin mutane akan tituna karshe bayan kwana uku dole shugaban kasar ya sauka. To akwai mutumin da zaka ga an fito da shi a prison yace maka shekarun shi 20 shi an zo gida ne an tafi da shi bai ma san laifin da ya ba sai ɗan sanda zo su kwangwasa kofa kai ne wane kawai fito sai a saka abota shikenan ɗan uwanka ma ba za su san ina kai da kai ba kamar da waɗansu daga cikin gwamnoni suke a arewacin Najeriya irin Dadiyata haka aka mishi ya dawo kawai da iyalan shi da yaran shi yana shiga gida aka ce ya fito aka sashi a mota har yau ba labari. Har yau tsawon shekara 8 Allah ya matsa baki ɗan Rufa'i yace Ganduje ne Ganduje ce ɗan Rufa'i ne kaga an samu hanyar da can me yasa baka faɗa ba har yanzu da kake faɗa da su. To duk inda zalunci yake to kaga shi yanzu dai kulle Dadiyatan shi ma yanzu an kulle shi ana bincike akan shi inji sanata Shehu Sani yace dama lokacin Ramadan ana daure shedaru Allah kiyaye to Allah da yace wa fatahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah zo musu ta inda ba sa tsammani wa qadhafa fi qulubihim ru'ab Allah sai jefa tsoro a cikin zukatansu yukhribuna buyutahum a duk lokacin da ka rike Allah to azzalumai da munafikai za su dinga jin tsoron ka haka kawai da sun ganka sai gaban su ya fadi duk inda azzalumi yake ko munafiki in dai ka rike Allah ka rike azkar wallahi ko ka sani ko baka sani ba da ku hadu sai gaban shi ya fadi haka kawai Allah ne yake jefa wannan abu a zuciyar shi to Allah ya ce yukhribuna buyutahum suka dinga rusa gidajensu bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minin da kuma hannayen mu'minai suna rushe gidajensu sahabbai ma na rushewa Allah sai ya ce fa tabiru ku sanya ido ku lura ya ulul abasari ya kuma abota hankali ya kuma abota gani amma gani na zuciya ba gani na ido ba dan gani na zuciya sheke da amfani ba ganin ido ba inji mai baiti yake cewa zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba duk ganin da bai maka amfani ba ya zama makanta kenan ganin zuciya shi yasa da aka ce akwai makahu akwai makawarai akwai makadif guda uku ne suka ce shi makawarai gashi makahu amma musulmi ko mai ilimi shine makawarai kenan yana gani a cikin zuciya akwai makahu suka ce gashi makahu amma jahili ga zama makahu kenan akwai makadif gashi makahu gashi kafiri shi wannan makadif kenan sai jahannama Allah ya kiyaye to Allah ya ce fa'tabiru ku sanya ido wa bi ma'ana kulura ya ulul absari ya kuma abota hankali ku dinga lura da yanda Allah ke gudanar da al'amuran shi ina gaya wani rannan nace daga cikin tsofin shugabannin da aka yi a Najeriya akwai wani yana nan a raye a yanzu Allah kara mishi lafiya a lokacin da yake mulki yayi mulki mai sunan mulki yayi abubuwan mamakin da babu shugaban kasar da yi amma a yanzu sai dai yana kan kujera a zaune ga kujera mai tsada a falon shi ba zai zama a kai ba sai dai kujeran da asibiti da bashi akan take sai dai a tura shi sai dai a dauko shi sai dai komai sai dai a mishi kaga yana nan kuma baya nan duk taron da za a yi ba zai hede kalla a TV ba zai je ba to haka Allah yake tsara al'amuran shi yasa duk pawon da kake ji da shi dan aron lokaci Allah ya baka idan ya kwace zaka sha mamaki idan har irin wannan shugaban zaka ga cikin falon shi ana zaune a manyan kujeru amma shi yana gefe akan wata kujeran asibiti ka san wannan abin tausayi ne bai isa ya zauna akan wannan kujera mai tsadan ba komai sai dai a mishi to kaga wannan ayoyi ne da ya kamata kai ma ka lura duk karfin da zaka yi na mulki ba kai shi ba ba abun ya kare wanda zai karya ya daura wanda zai daura amma yau ya zama dan kallo haka Allah yake tsara al'amuran shi sai Allah ya ce ni
walamma
Allah ce walaula an kataballahu alaihimul jalaa in banda Allah ya rubuta cewar za a fidda su daga Madina za a kore su la'azzabahum fid dunya da Allah musu azaba a gidan duniya dan Allah na yi wa dan adam azaba kala kala idan fa mutun ya mulki ya sauka a mulki ko bai samu wani mukami ba wannan ma azaba ne inda zaka hira da shi a cikin azaba yake a zuciya saboda babu jiniya ba protocol ba security zai zo taro ya zama command da kowa akwai wani da ministan Abuja na wajen shekara 8 yayi karfi yayi duk abin da zai yayi corruption yayi rashin mutunci yazo ya rasa ministan yanzu yana nan yana zaune ba a komai da shi muka je daurin aure a wani gari sai ga ni gashi a sahu daya a sahu na biyu a masallaci yace wa minista ba ya sahun gaba muna sahu daya da shi ko gai da shi kuma na gida ne kaman ma ban san shi ba so yake a gaisa da shi ma to irin wannan sai kai baka ma taba ganin shi ba sai wani yake ce min akar maka Allah ga wane fa ministan a nace dama shine wannan ko wala da gangan nai har baban shi na sani baba shi ba to wannan azaba ne honorable minister sahu na biyu to wannan abun shi kanshi azaba ne a lokacin da yake mulki bai dauka zai dawo sahu na biyu a masallaci ba sai sahu na daya ga bayan shi kuma ya zama yan sanda ne suna tsatsaye ko sallah ba sa yi to yanzu babu wannan to wannan ma azaba ne shi sa duk daman da Allah ya baka karka wulakanta mutane karka rena mutane ka zamo mai mutunci ka zamo mai ihsani sai ka sauka a mukami kuma da mutuncinka Allah ya ce in banda Allah ya rubuta cewa za a kore su a Madina to da Allah ya azabtar da su a gidan duniya walahum fil akhirati azabun nar sannan kuma suna da azaba na wuta ranar gobe kiyama Allah ya kiyaye sai Allah ya ce
zalika bi annahum sha
Allah ce zalika sakamakon wancan abin da ya faru ne bi annahum shaqqullaha wa rasula saboda sun saba wa Allah sun saba manzon Allah alaihi salatu wassalam duk lokacin da ka saba wa Allah ka saba manzon Allah to Allah kuma zai dau mataki akan ka tun daga duniya sai ya ce wa man shaqqillaha duk wanda ya saba wa Allah yake masa da'a cikin yinayi bari na bari fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne ke sa karka kuskura a ce Allah ya kama ka da hukuma tun a nan gidan duniya kai fatan Allah ya gafarta maka tun a gidan duniya karka bari sai an je lahira a tun daga duniya Allah ya gafarta maka ka mutu a cikin rahaman Allah ka shiga kabari lami lafiya wannan shine babban abin da ya kamata kowane musulmi ya sa wa kanshi duk abin da ka san yana kusata Allah ka guje shi duk abin da ka san Allah baya so ka ainihin nisance shi kai kokarin yin abin da Allah zai faranta masa Allah zai yarda da kai Allah zai ainihin maka albarka duniya da lahira Allah ka mana albarka duniya da lahira sai Allah ya ce
ma qata'tum min lidatin aw tarattumuha
Allah ce ma qata'tum min linatin na bada labari shekaran je cewar wadannan yahudawan na banu nadhir ya faru a Madina a lokacin da sahabbai suka je suka kewaye wannan garin nasu annabi ya ba su daman dukkanin gonakan su na dabino gaba ɗaya kaf a dinga sare bishiyoyin dabinon kawai saboda a kare tattalin arzikin su dama daga cikin dabarun yaki akwai kare tattalin arzikin ƙasa to annabi yace dukkanin gonakan su na dabino a dinga sare shi to sai Allah ce ma qata'tum min linati babu wata bishiyan dabino da kuka sare aw taraktumuha qa'imatan ko kuma kuka barta a tsaye ala usuliha akan tushenta fa bi idhnillahi wannan ya faru ne da izinin Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayan akwai raddi mai da martani zuwa ga ƴan kalakatu ko ƴan tasini masu cewa su Qur'ani zalla suke bi ba sa bin hadisi ba sa bin fikihu Allah subhanahu wata'ala ya bada labari a wannan ayar yace da sahabbai ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha babu wata bishiya ta dabino da kuka sare ta ko kuma kuka bar wata a tsaye ba ku sare ta ba duk wannan abin da kuka yi fa bi idhnillahi ya faru da izinin ubangiji da umarnin Ubangiji Allah ne ba da izini she ba da umarni she kaddara faruwa haka to kafin abun ya faru babu wata aya da Allah ya ce da su ku sare waɗannan bishiyoyin babu wannan aya annabi ne ya ga musu cewa ku aikata abu kaza ko suka aikata wannan umarnin da manzon Allah ya bayar din Allah sai kira shi da izinin Allah subhanahu wataala umarnin Allah subhanahu wataala da wannan ne sai malamin suka ce ashe duk umarnin da manzon Allah ya bayar cikin hadisi umarni ne na Allah subhanahu wataala ba umarnin annabi bane ba shine ma'anar fa bi idhnillah wal yukhzi al fasiqin kuma kan ya faru ne dan ku ainihin wulakanta fasikai waɗanda suka kiwa Allah da'a duk abin da aka yi waɗannan yahudawa an yi ne da izinin Allah kuma Allah ya ba da izinin ne dan ku wulakanta su ku kunyata su ku kaskantar da su inji Allah subhanahu wataala dama karshen mai sabon Allah shine ya wulakanta ya kaskanta tun a duniya kafin babban kaskanci kuma ranar gobe kiyama Allah kiyaye sai Allah ya ce
wala
ce wa ma afa Allahu ala rasulih duk abinda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ganima na wannan yahudawa shine minhum daga su yahudawan banu nadir fama aujaftu alaihi min khaylin ba ku kai hari ba da dawakai dan samu wannan ganiman wala rikabin ba ku kai hari ba ba ku zabar da ainihin dawakan ku ba ko raquman ku kun kai hari dan samun wannan ganiman walakinallaha sai dai kai wa Allah ne subhanahu wataala yusallitu rusulahu ala man yasha yake sallada yake bada iko da rinjaye da cin nasara da yake ba wa annabin shi akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai malamai suka ce dangane da ganiman yaki da wannan ayin ke magana ganiman yaki ya kasu kashi uku kashi na farko akwai ganiman da ake samu ta hanyar yaki shi ake ce mishi ganima wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ila akhir al-aya na biyu akwai abin da ake ce mishi aljizyatu shi kuma jizya kaman tax ne ko haraji da ake karba daga wajen kakuran da aka kulla amanan zaman lafiya da su za su biya haraji ko za su biya tax a gwamnatin musulunci na uku akwai fai'u fai'u kuma shine dukiyar da aka samu ba tare da an yi yaki ba an shirye za a yi yaki an je sai suka gudu to duk abin da aka samu na ganima sunan shi fai'u to fai'u ya kasu kashi biyu akwai fai'un da aka yi a tarihi shi sau da ta aka yi shi shine fai'un banu nadir duk ganiman da aka samu a wannan yakin da aka yi da wannan suran ke magana manzo Allah aka ba wa shi gaba daya kaf Allah ya ce ya bashi to daga lokacin ne sai aka maida fai'un kuma idan aka samu ganima na yaki ana raba shi Allah subhanahu wataala ya ce a bashi na Allah shine da na manzo Allah din da Allah da manzo da ahlul baiti da talakawa da miskinai da ibn sabil da duk wanda ya kamata a rabawa amma shi ganiman yaki wanda bai je ba ma galibi ba a cika bashi ba to saboda haka Allah sai ya ce to duk abin da aka samu na fai'u wanda Allah ya bawa annabi minhum daga su banu annadir fa ba aujaftu alaihi min khayli ba ku zaburar da dawakan ku ba kun kai hari alaihi akan wannan ganiman wala rikabin ko raquman ku walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha Allah ne kada ya bawa annabin sarin jaye akan wanda ya ga dama daga cikin yahudawa wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko akan kowa da komai sai kashi na biyu ma afa Allah
ma afa نبولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله
Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi duk abin da Allah bawa annabin shi na dukiyar fai'u ganiman da aka samu ba tare da an yaki ba to in aka min ahli qura daga cikin mutanen alqaryu falillahi to za a kasa shi ne a bawa Allah ka san shi walil rasuli a bawa manzon Allah ma ka san shi shine malami suka ce ka san Allah shine dai na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama walidhil qurba da ƴan uwan annabi na kusa sune ahlul bait sai yace waliyata ma da marayu wal masakin da talakawa miskinai wa bani sabili da kuma matafiya wanda guzurin su yanki Allah sai yace kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum hikiman da yasa Allah yace dukiyan gwamnati a raba wa al'umma ba ta wadansu tsirarun mutane bane ba kai la yakuna dulatan dan kare zama dukiyan tana ta zagayawa ne kadai bainal aghniya minkum tsakanin mawadatan cikin ku kun ga shari'ar musulunci kenan a ka'idar shari'ar musulunci Allah bai yadda wai dukiyan gwamnati a ce kawai ta gwamnoni ne da sanatoci da ministoci da shugaban kasa da wani da wani da azzalimi wani da fasiki wani da barawo wani ba shine hikimar dukiyan gwamnati ba dukiyan gwamnati ta 'yan kasa ne gaba daya wannan shine abin da yake a dokan Allah shi yasa ba sa so a karanta irin waɗannan ayoyi kuma haka yake mu a duk dokan mai hankali babu yanda za a yi a ce karamin ma'aikaci yana daukan albashin da ba zai iya rike shi ba amma a samu wani mai zaman banza a senate yana daukan miliyan 33 a wata miliyan 33 ban gane ko kun gane ba zaman banza suke fa a sanad din fa ba abin da suke amma a wata da albashin su da allowances da wane ne idan aka lissafa aka tara miliyan 33 ne monthly fa kowane wata wadannan azzaluman sanatocin abin da ake biyan su kenan marasa amfani gwanda-gwanda waɗansu sanatocin ma suna dan amfana yankunan su waɗansu sanatoci ana dan amfana da su za ka samu sanatan yanki kaza kaga yana taimakawa mutane sanatan yanki kaza yana taimakawa mutane wani yankin kuma sanata dan bakara wannan shine gaskiyar magana ba ka ma jin labarin shi ai mutuwa ba za ka ganshi ba daurin aure ba za ka ganshi ba ai sallah ai kirismeti ma ba zai zo ba an gane ku ai hutun new year duka ba zai zo ba sai karsa ma shi yana ina to yana da wakilai wasu azzalumai ƴan uwan shi to ire-iren waɗannan abubuwan kaga idan mutum ya zama gwamna a jaha kowace jaha fa ba Gombe ba kowace jaha a Najeriya a kudu ne ko a arewa sai ga cikin shekara 8 yafi kowa kudi a garin to dan Allah yana ya samu kudi wannan shine abin tambaya kaga mutum ka san shi matsiyaci ne a bushe yana cin kujerar dan majalisa shi kenan yanzu shi ba abokinka bane ba kila kun yi primary tare kun yi secondary yanzu shi bai san ka ba to ire-iren waɗannan abubuwan system ne na zalunci sabanin kasashen da suka ci gaba fa wanda ba ma shari'ar musulunci suke ba ranna a wurin tafsiri na bada labari ko Barack Obama adewa an san sunan Obama yayi shugaban America na shekara 8 super power a duniya tafi kowace kasa karfi a duniya kaki ko kaso amma da ya sauka shugaban kasa fa gida ya siya a Washington DC yana so ya zauna so da ƴaƴan shi suna makaranta ba ya so ya cire su ya mai da su Chicago ya biya rabin kudin ne bai gama biya ba ana bin shi bashi sai bayan ya sauka cikin pension shi da ake biyan shi ya gama biyan wannan gida ana nan bayan shekara ko uku ne ko hudu sai aka ji ya sai gida a wani state sai gashi ana rubuce-rubuce akai ina ya samu kudin da ya sai wancan gida wallahi gida ya sai a Massachusetts aka ce ina ya samu wannan kudin sai da ya fito kuma ya bayani yace ya samu kudin da ya sai wannan gidan ne ta hanyar littattafan da yake rubutawa da kuma lacca da ake gayyatar shi jami'o'i da manyan tarurruka sai kaje an bashi kusan dala miliyan 1 laccen guda ɗaya da zai to yi zama shi yanzu business ɗin shi kenan ne yake samun kuɗi kuma an san akwai wannan dama to ta wannan hanyar sai da ya bayani aka ce to yanzu an yadda za ka iya shiga wannan gidan to wannan fa ba musulmai ba ne suke wannan abu a ce ana ba mutum albashi 50,000 a wata a 'yan 30,000 akwai islamiyya har 15,000 ma ku ƙara mun akwai 15,000 Allah ya sauke to ire-iren waɗannan abubuwan Allah ya ce dukiyar gwamnati a raba wa mutane kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kada zanto dukiyar tana ta kawai shawagi ne tsakanin mawadatan cikin shugaban kasa da family shi senator da family shi minister da family haka kawai da SA din su da suwaye su kadai da commissiononi ba haka Allah ya tsara a gudanar da mulki ba Allah ya ce wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi ko ya baku to ku karba wa ma nahaku anhu fantahu duk abinda annabi hane ku kuma ku hanu ku ba wannan abun ku dena Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne Allah na ta maimaita wannan kalmar Allah fa mai tsananin hukuma ne Allah mai tsananin azaba ne jan kunne yake mana cewar mu ji tsoron shi subhanahu wataala zaka san cewa Allah da tsananin azaba daga ka shiga kabari zaka san yana da tsananin rahama in ka shiga kabari to wannan kadai ya isa ya saka bi Allah ka zauna kuma lafiya da kowa Allah ya ce wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu duk abinda annabi ya baku na dokoki ku karba harubi biyu da an ce maka annabi ya ce ayi abu kaza to ka aikata gurgudan iyawanka wa ma nahaku anhu fantahu duk abinda annabi kuma ya hane ku to ku hanu waɗannan abubuwa guda biyu su ake shiga aljanna bin abinda annabi ya ce da barin abinda annabi ya ce abadi duk lokacin da ka rike wannan guda biyu to zaka gamu da Allah lami lafiya kuma ka tashi a cikin masoyan annabi alaihi salatu wassalam ba wa kida da waka ne san annabi ba bin annabi baya cikin kida da waka idan ka ce kida da waka ne bin annabi ko san annabi Abubakar kida nawa yayi da waka sayyidina Umar wace ganga aka san yake da ita da Usman da Aliyu da yake kanin shi ma kuma sarkin shi Nana Fatima waka nawa tayi da Aisha da kowa waɗanda suka rayu da shi suka fi kowa son shi kuma suna tare da shi har a aljanna a karon fari kowa sai dai bi bayan su ba su yi wannan haukan da ake ba a zo a tare layi da yamma ana kida ana waƙawa ana son annabi ana da rena mutane hankali Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah yina yi bari na bari taqawa ita ce ginshikin cin nasara a rayuwa duk wanda ya tsare dokokin Allah to wallahi zai nasara duniya da lahira ko da an yi kokarin kai ka kasa sai ka kusa faduwa Allah sai ya dago da kai abinda mutane ba su gane ba kenan a duk lokacin da kake zalunci baka jin tsoron Allah zaka ga mazalunci kuma ka bar wannan abin da ka zalunta kuma ka je a maka hisabi ke yasa wani malami yake cewa idan kana so ka gane dan adam bashi da lissafi sai wanda Allah ya kiyaye mutum ne zai zo ya kwace filin wani da karfin siya ya je Ministry of Land ya ba da cin hanci a bashi takarda ya bi kan wane a je kotu ya dauki lauya ya ba alkali Ibrahim ya duk a bashi wannan filin sai an gama komai an mallaka masa filin kuma sai ya mutu ya bar filin a kai shi wani dan rami a binne shi filin na nan ba nashi bane yanzu ya zama wani magada sai an sake sabon shari'a kuma a cikin kabari akwai bala'i sama da wannan ka tara haramun ka tara biliyan kaza sai ka gama tarawa sai ka mutu ga biliyoyin ka bar su a duniya can kuma Allah sai ya tambaye ka tun daga kwandala har biliyan 100 da kasata to duk wanda yana nuna dan adam bashi da hankali cinin malami suke bada misali kaman yaro karami idan yara kanana suka dauki taya suna garawa ko gaggare ko wani abu zaka ai suna garawa suna gudu suna gudu daya na cewa taya na yafi tayar ka gudu haka ne ko ba haka ba bai gane shi yake gudun ba ba tayar ba tayar da yake gudu ko shi sai ka jace a taya na tafi tayar ka gudu a yanzu kai ne ka fi shi gudu ba ita wannan tayar ba shi bai gane yanzu wahala yake ba amma yana ganin wai ya ci gaba to haka dan adam yake da duniya zai ta hauka yi ta hauka ita tara haramu yana ga kaman ya more sai ya bar haramun din kuma ya je shiga kabari sai sa Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin shi yinayi bari na bari inda Allah ya ce ayi a aikata inda ya ce a bari a bari ka zauna lafiya da makwabtanka ka zauna lafiya da ƴan uwanka ki zauna lafiya da kishiyarki ki rike amanan ƴaƴan kishiya ko abokiyar zama duka wanda yana cikin wattaqullaha kaga wata fa matar ma mutuwa ta yan bar mata yaya amma tana zaluntar su babu hauka ma sama da wannan inda ma kin kore uwar sa gidan ne to da ma wani abu ne daban amma yanzu Allah ne ya dauke ta daga duniyan gaba ɗaya aka bar miki amanan marayu kuma kina zaluntar su baki a cikin waɗanda suka tsare dokokin Allah wattaqullaha mu tsare dokokin Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne na daga cikin tsare dokokin Allah yin abin da Allah yake so kar a dinga wasa da sallah kaga mace ta tara salloli guda hudu azhar la'asar magriba isha wata na aiki wani abin muhaushin ma lokaci har a cikin azumi tana aikin abinci bace la'asar ba ga magriba ta yi kuma annabi ya ce duk wanda ya bar sallar la'asar har rana ta fadi duk wanda ya bar sallar la'asar bai ba har rana ta fadi haka kawai da ganganci to kaman mutumin da ya rasa dukiyar shi ne da iyalan shi gaba ɗaya wurin hasara a ce ka fita ka dawo gidanka yayi gobara ba abin da aka fita da shi kuma yaranka da matanka duk sun mutu a cikin wuta irin wannan bala'in da hasaran da mutum ya samu to haka wanda ya rasa sallar la'asar har rana ta fadi bai yi ba to banda wasa da sallah tsare dokokin Allah duk abinda Allah ya hana mutum ya bari musamman kama harshe gulmace gulmace da annamimanci da hada wuri akwai wata ta je gidan mutuwa ta hada wuri ta je gidan suna ta hada wuri ta je gidan barkatu ma ta hada wuri gidan aure a hada wuri ta je asibiti dubiya ita duk inda ta shigo to bala'i ya zo wuri tana tafiya bayan kwana biyu kaje wani rikici ya tashi sai an yi rikici an gaji a ta ai wance ce ta zo ta ce kaza ana yi ko ba a yi to wattaqullaha nan baki a ciki harshe na cikin gaban da ke saurin kai mutun jahannama to mu kama harshen mu ana cikin watan ramadan a kama harshe banda munafunci banda kunji-kunji baki ji komai ba shine zaki zauna lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne sai Allah ya ce saboda mun dan makara ban fara da wuri ba har 11 da minti 5 duk da kasar din bai cika ba amma za mu tsaya anan sai Allah kai mu gobe insha Allah sai mu tashi daga kan wannan ayan ba mu so muna wuce 11 ba mu tashi ba abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da siffofin ka mafiya kamala ya Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya ubangiji ka mana albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin makarantunmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin kamfanoninmu da ma'aikatunmu ya Allah ka sanya albarka cikin zuri'armu ka sanya albarka cikin iliminmu ya Allah ka sanya albarka cikin shugabanninmu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka iyan mana shi ya Allah duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka iyan mana shi Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشباتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اللهم آمين.